Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a FM Nomad da Dalol ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5. Hakanan ma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masarare assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyin ne daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na dare kuma na karshe a wunin yau. Nan gaba kadan zamu bude muku layin mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyin ku na kashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a kwaliya. Kamar kullun dai domin bayyana ra'ayoyin ku lambar da zaku kira ita ce alamar tarihi 1 2025 kada amanta sai an danna alamar kari wato plus kafin a jero lambar. Yanzu dai bari mu yi halin da duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran. Yanzu haka an shirya tsaf domin soma bincike na bainar jama'a da dukkan Amurkawa za su je su gani a sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump da za a soma a ranar Laraba tare da manufar gano ko shugaban yayi amfani da matsayinsa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance. A cikin wata takardar bayani da fadar shugaban kasa ta White House ta fitar, Trump ya nemi shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a watan Yuli da ya yi masa alfarma. Trump ya buƙaci a gudanar da bincike akan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da aikin da ɗansa ya yi a wani kamfanin iskar gas na ƙasar ta Ukraine da kuma musanta zargin haɗa kai da ke nuna ƙasar ta Ukraine ta yi katsalandan a zaɓen shekara ta 2016 da Trump ya lashe ba wai ƙasar Rasha ba kamar yadda hukumar leƙen asirin Amurka ta bayyana. A duk lokacin neman wannan bukatar, Trump ya rike tallafin soji na kasar Amurka dala miliyan 391 da ke matukar bukata domin ta sami sukunin yaki da yan awarin da ke da goyon bayan Rasha a gabashin kasar. Sarkin Saudiya Salman bin Abdulaziz ya yi wani taro da daraktan hukumar binciken Amurka ta CIA Gina Haspel a birnin Riyadh inda suka tattauna akan abubuwa da dama da suka shafi dangantakar kasashen biyu a cewar wata kafar yaɗa labarai ta kasar Saudiya. Kafar yaɗa labaran bata bada cikakken bayani akan taron ba, to amma taron ya zo ne shekara ɗaya bayan kisan da aka yi wa ɗan jarida mai kalubalantar Saudiya din Jamal Khashoggi. An kashe tare da daddatsa Khashoggi marubuci a jaridar Washington Post kuma sananne mai sukan lamirin gwamnatin Saudiya a ofishin jakadancin Saudiya na Istanbul. Taron kuma ya gudana ne jin kadan bayan da aka caji wasu tsofaffin ma'aikatan Twitter biyu da wani na uku daga Saudi Arabia da laifin kutse da kuma leƙen asirin masu amfani da Twitter da ke sukar masarautar ta Saudiya. Ana tsammanin tsohon magajin garin New York kuma hamshakin attajiri mai fada a jiya sha'anin kafofin yaɗa labarai Michael Bloomberg ya kammala cike takardun tsayawa takarar zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrats a jihar Alabama, jihar da ke da takaitaccen wa'adin rufe tsayawa takarar zabe. Bloomberg bai kai ga yanke shawara ta ƙarshe ba, to amma hadimansa sun ce yana ƙara bayyana damuwarsa da yanayin 'yan takarar jam'iyyar ta Democrats na yanzu da yake ganin ba za su iya yin nasarar kayar da shugaba Donald Trump ba a zaben Nuwamba mai zuwa. Bloomberg ɗan jam'iyyar Republican da ya koma mai zaman kansa wanda kuma ya goyi bayan takarar 'yar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a shekara ta 2016 ya kasance magajin garin New York daga shekara ta 2002 har ya zuwa 2013, kuma yana da masaniya sosai akan Trump wanda shi ma ɗan New York ɗin ne wanda kuma yake ɗauka a matsayin mutum mai hatsarin gaske da ke kururuta bunƙasar arzikinsa. Waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'amura na ci gaba da daidaita sannu a hankali a ƙasar Sudan ta Kudu bayan kwashe shekaru na tashin hankali. Ƙasar ce take da mafi ƙarancin ilimi a duniya wanda yake kashi 27 bisa 100 kacal na mutanenta da ke iya karatu da rubutu. domin magance wannan matsalar kuma hukumomi na kaddamar da dubban cibiyoyin yaki da jahilci a fadin kasar. Zuwa yanzu kuma adadin mutanen da ba sa iya karatu da rubutu ya ragu zuwa kashi 16 bisa 100 ga mata. Ministan ilimin kasar ta Sudan ta Kudu ya ce suna ba da fifiko ne ga ilimin manya saboda yakan taimaka wajen kawar da talauci da tashi-tashin hankula.
At the individual level, at the level of a community, at the level of a country, with communities that have a lot of educated people.
Yace a matakin ɗaiɗaikun jama'a da ma na ƙasa baki ɗaya, al'ummomin da ke da masu ilimi da yawa a cikin su, dukkan suna da ayyukan yi, suna samun ingantaccen kiwon lafiya, kuma sun fi zaman lafiya da kwanciyar hankali idan aka kwatanta da jama'ar da ba su da ilimi.
Kula Faruk Sanyi ne ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai su kuma sai rubun rahotannin mu. A ƙarshen wani taron da suka gudanar a yau Juma'a a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger, shugabannin kasashe da na gwamnatocin yammacin Afirka mambobin ECOWAS sun bayyana shirin daukar wasu matakai game da rikicin siyasar kasar Guinea-Bissau da halin da ake ciki a kasashen Niger da Benin bayan da Najeriya ta rufe iyakokinta saboda wasu dalilai. Ga wakilin muryar Amurka Sulemi Mune Barma a sauran labari.
La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO.
Ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger shugaban majalisar ministocin kasashen kungiyar CEDEAO kallon hankuri kenan lokacin da yake karanta sanarwar karshen taron gaggawar da shugabannin kasashe da na gwamnatocin yammacin Afirka suka gudanar a tsawon wannan Juma'a a nan Yamai da nufin samar da mafitar dambarwar siyasar da ake ciki a kasar Guinea-Bissau bayan da shugaba Jose Mario Vaz ya dauki wani matakin da kungiyar ya sabawa kaidodin ta.
Dai an ce kan wanda ya kara wasa da matakan da sai da yawo ECOWAS ta dauka. Eh wanda duk ya kara wasa da wannan matakai za a hukunta shi. In kuma in sai da yawo ta hukunta shi, majalisar dinki duniya da iya da kowa za su hukunta shi. Na biyu an ce sojan Guinea-Bissau da sojan wanda ECOWAS ka aikawa su ci gaba da aikin su kasu kula da siyasa. Magana ya ta cikin siyasa ba aikin su bane.
Kungiyar ta ECOWAS ta yanke shawarar aika tawagar wasu shugabanni zuwa Guinea-Bissau nan ba da jimawa ba kafin daga bisani komandodin rundunonin kasashen yankin su isa a wannan kasa a matsayin wani matakin share fagen aika dakarun wanzar da zaman lafiya.
Za a kara aika sojawa na ECOWAS su karewa don saboda yakin zabe aka fara yau ba ku guda ba a san inda za ta kwana ba ko don ta bace suna nan su za su kare ko wani irin matsaloli ne
a ci gaba da kokarin zakulo hanyoyin da za su bada damar gudanar da zaben shugaban kasa na ranar 24 ga watan Nuwamba. Kungiyar ECOWAS ta umarci shugaba Jose Mario Vaz ya mayar da tsohon Prime Minister Aristide Gomez akan mukamin sa.
Wannan president na rikon ƙarya ɗaya ne, rikon ƙarya ko ci irin takardar ya sa mutanen gaban zagawi ne. Prime Minister bai sa hannu ba tunda shi da kanshi ya san wa'adi ne ya kare. ECOWAS ta ce tsaya rikon ƙarya har zabe ya zo.
Kuna ganin wannan shawarwarin?
To ai ba shi azakan shi ba inda shi tukoko. Shi ba an yi takarda za a kore shi. ECOWAS ta zo ta ce don Allah ku bar shi wata shida ne za a zabe ya ida ya kai.
Matakin rufe iyakokin Najeriya da gwamnatin shugaba Buhari ta dauka yau watanni fiye da biyu na daga cikin batutuwan da shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka tabo a yayin wannan taro.
Ana nan ana tattaunawa insha Allah za a samu gyara.
Zuwa yaushe kenan?
Ai akwai taro bakwai na tafi ko? Kasashen uku da goyon baya Cote d'Ivoire da Ghana da Benin da su da Togo da su ma suna jin abun ya shaye su. Za su sadu a Abuja a tattauna shikenan ko wannan magana ta wuce mun san ba mai inda ana gamu ana magana ai bai kamata ba ta dade haka.
Yanzu hankalin talaka yana iya kwanta kenan akan wannan magana ta
yi. Bisa wannan sai an yi taro na bakwai mai na tahi an yi muhawara an kare shawara shugabannin kasashen nan uku su zamna su yi muhawara su ga me yasa haka nan kuma wace hanya za a bi a yi maganin dalilan shikenan ta kare.
Yunkurin manema labarai don jin ta bakin shugaban tawagar Najeriya wato mataimakin shugaban kasa Professor Yomi Osinbajo ko wani makusancin sa ya cikila. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah 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 kamun ma ku kuma so juna.
A gaida Sulin Muni Barma da wannan rahoton. To daga batun siyasa kuma yanzu bari mu koma kan batun kiwon lafiya. Hukumomi a jihar Bauchi sun karyata rahotanni da wasu kafafen yanar gizo ke yada cewa mutane kimanin 29 sun mutu sanadiyar cutar ciwon shawara wanda ake kira yellow fever da turanci. Shugaban hukumar kula da lafiya a matakin farko Dr. Ridwan Muhammad ya fayyace matsayin cutar shawarar a jihar a zantawar su da wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad.
Sunana na Dr. Ridwan Muhammad ne shugaba mai kula da kiwon lafiya a mataki na farko a nan Bauchi Nigeria. A yanzu dai ciwon shawara dama a can garin Alkaleri kuma Alkaleri local garin kuma na Alkaleri ne amma yanzu mun gane kamar abun yana dan bazuwa ne zuwa wasu ƙananan hukumomi kamar irin su Ningi da Bauchi da Toro da Ganjuwa da kuma Darazo. Yanzu hakan nan da muke maka magana muna da wanda suke dauke da wannan cutar kusan 38 wanda suka kamu da wannan cutar an tabbatar suna da wannan cutar. Jiya ne ma muka samu karin guda 9 da 29 ne muka samu karin guda 9 ya zama 38. To a gaskiya a inda ya karu din shine wajen kasan Ningi din nan inda tsakanin su da da bura da lami a tsakanin su akwai ganigen reserve a wajen wanda yake cewa bura lami wanda yake a samu wani babban daji ne haka ko namomi a ciki irin su abubuwan da suke kawo cuta din. To a wajen ne aka ita wannan cuta aka kamuwa da ita. Yawa dama mun samu labari ana ta wani ƙarya cewa mutane da yawa sun mutu mun kamar a cikin jarida jije muka tara ɗan jarida gaba ɗaya na cikin Bauchi nan muka ce musu to muna da mutane da suke dauke da wannan cutan kace 29 kafin da dare aka kama guda 9 kuma sai shi ce mutane 29 sun mutu. Kaga gaskiya ba haka bane magana. Mutu ɗaya ne mutu a Ningi wanda na alƙalari suka wuce kuma jima ba wanda ya mutu kuma wanda ko suke mutu ba mu dauka majalisu balle mu tabbata ita ne ko ba ita ba. Duk zamana kamar ciwon biyara ne ya zama ciwon kamar hanta ne ya zama ciwon na ko na sikila su ma suna ido suna yelo so ba mu san wani ne anin ciwon da ya kama wannan mutanen har suka mutu ba. So wanda muka tabbatar kaga na Ningi na tabbatar wannan a rubuce ne ya mutu da wannan cutar ne. To mutum ɗaya kaga kuma ai kokari a ga an tare su wannan da mutanen da suke wanda kuma aka ce sun mutu mu da kijin su mu san me kake su ko ita wannan cutar biyaran yafi yawa a nan Bauchi dan cutan ita wannan cuta na shawara tafi yawa.
Muna da bayanin cewa wai wasu suna kin karban wannan allurar rigakafi.
Wannan kan mun samu wanda suka yi karban kaga kamar na alƙalirin nan ai an ba mu allurar rigakafi guda 500 ne amma kashi 79 ne kawai muka cimma burin ba da allurar rigakafi ɗin. So wayanda wanda suka samu matsala ko suna mutuwa kafin su zo asibiti ko daga baya a ce an yi rigakafi yawanci wayanda suka ki karban rigakafi ne. Duk wanda suke yin ƙarya suna cewa rigakafi baya da amfani yana da waye yana kawo waye duk maganan banza ne. Je alƙalirin su ga wanda suka mutu a ce a tara wanda suka mutu yanzu bayan ban ma ɗauki jinin su balle mu tabbatar ko ita sai ka samu wanda suka yi tafiya ne ko kuma wanda suka mai su ne shi suka ki karwa allura daga kafin suke kamuwa yanzu sun san da kace ba aiki inda ba aiki da ni ne allura sai wannan zo aiki na mu bi mu shiga mu fita muna ta aiki mun ga mai allura daga kafin tuntun saboda wani matsala su allura daga kafin shine magani kuma yana taimaka mana kuma yana da ƙarfi sosai.
Ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka
ba mu lafiya mai ruwa. A gaida Abdulhamid Abdul Wahab Muhammad da wannan rahoto. To kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a rana ce da muke bude muku layi ku bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku akan duk wani al'amari da ya shafe ku. Kuma lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an danna alamar plus wato ƙari kamun a jero lambar. Amma kamun mu kai ga yin haka ku shakata da wannan waka.
Rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu, mutuwarmu a yau da gobe ta zamo nomin waɗansu, yawanmu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu, ƙuri'unmu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu, da hakinmu na yau da gobe ya zamo ga adon waɗansu, ba makwancin zama mu huta don muna a goyon waɗansu. Babu ƴanci mu a gare mu babu zaɓi kawai mu bi su hawaye gari a gobe alkiyama za mu kwana.
ka uba wadin ka ba aka ka aka hawa ya gode jiran ke ba an ta ya kiyama yau gare ka uba wadin ka ba aka ka aka rawa ya gode jiran ke ba an ta ya kiyama
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari daya 202 205 2655
Mun samu kira mun na farko daga jihar Niger. Wace kan layi daga jihar Niger?
Ibrahim da yake zuwa garin Lagos a Kimba.
To Malam Ibrahim, ya menene ra'ayinka a yau?
To ni ra'ayina na farko godiya ne muke abun ku gaba ɗayan ku ma'aikatan gidan rajin BOA. Game da ainihin lokaci da kuke wa muka muke bayyana korafe-korafen mu da sauran bukatuncin mu.
Kuma godiya muke.
To ba sha Allah sannan muna fara kai ku kanmu a gonan jahar Niger game da hanyar mu da ta fama daga Kanya zuwa Idi daga can da anhi hanke mun suna kawo mana kukan da cewa dan Allah ya taimaka ya zo gyara mana wannan hanya abinda muke roƙo shi nan daga wurin gwamnatin jahar Niger
to muna fata sako ku ya kai inda ya kamata a jikokin ku yanzu kuma bari mu koma jahar Kaduna wake kan layi daga jahar Kaduna
aja ja Bello ce ko sai mun gane ka duniya
to malam Bello menene ra'ayinka
ni gaskiya ra'ayina shine akwai ni malami da yake magana a Jos babban malami addinin musulunci jingin ya yake magana da gaskiya ya nan da yake a ce ga ce da sunan makarantun ilwadi da gaskiya da yake babban malami irin shi wannan magana ba gaskiya a matsayin shi na shugaban izala kuma addini din da izala kuma ya ce wannan gidaje a cikin sai da gidajen ruwaci ya ga cewa ku anan bai tunani a wurin ba gaskiya kamar ta malmi su dinga sani abin da suke wada Allah ya ce duk abin da zaka yi dole sai an samu kuɗi in dai kai dan adam ne wallahi ba wanda zai abu zama gidi sai Allah amma duk dan adam shi ya samu kuskure a magana ko a aiki ko a wani abu amma ta ce karatun addini ne a kai rasu makarantun ruwaci wallahi wannan bai dace ba gaskiya ya tuba ma Allah gaskiya kuskure ya gode Bello shi kuke daga nan Kaduna haja Aisha na gode
mun gode sosai malam Bello yanzu kuma bari mu tafi jihar Bauchi wake kan layi daga jihar Bauchi
amma bai Umar ne
to malam
daga Bauchi
to menene ra'ayinka malam Umar
ne mutumin da tsawon a wani kauye da tsan ne sunansa
eh menene ra'ayinka
ina ra'ayina dai ina kuka akan bofol ne gyaran bofol ya dame mu dole sai mun sai fa'id da menene mu gyara kullum
a garin mi saudin
ke ne man taimako a kauye ba
to muna fata cewa gwamnati ta ji kuma za ta dau matakan da suka dace domin
ka taimaka mana da Allah abun har ya kai mu kurewa kuma wannan bofol din shine kawai wanda muke amfani da shi
to mun gode da wannan ra'ayi na ka malam Umar yanzu kuma har yanzu dai muna jihar Bauchi din wake kan layi daga jihar Bauchi
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Abdurrahman Wakil Rijina daga Jihar Bauchi.
To menene ra'ayinka yau Juma'a na kanka ne ra'ayi?
To ni ra'ayina gaskiya wato ina kira ne ga gwamnan Jihar Bauchi, gwamnan mu mai adalci.
Haka.
Akan binciken da ake yi na rashin biyan wasu su malamai ko kuma ma'aikata wajen mutum 41 saboda haka Allah ana cikin matsaloli a taimaka a biya su saboda dama yawanci akan albashin nan ma'aikata suka dogara.
To muna fata cewa gwamnati ta ji wannan koki naku kuma za ta ɗauki mataki. Har yanzu dai daga kuma mun gode har yanzu dai daga jihar Bauchi wake kan layi
Hajiya Aishatu barka da aiki
barkan mu dai wake kan layi
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
to na kafin madaki menene ra'ayinka yau
To ra'ayina ni ina so ne ɗan majalisun tarayyar mu na Najeriya yi wani doka da zai kirkiro shi kirkiro mana duk mutumin da ya kai shekara 60 walau namiji ko mace ko musulmi ko kirista ko kuma wanda baya da addini ma a kirkiro musu duk lokacin da suka je asibiti a rika ba su magani a kyauta idan aka yi haka lalle za a taimaka musu kuma an mutunta su lalle in aka yi haka su yawanci karfi ba su da karfi yanzu amma aka taimaka musu da magani kyauta asibiti za a taimake su kuma an mutunta su nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin ma daki a jihar Bauchi
kuma gode sosai mallam Ayuba da wannan ra'ayi naka daga jihar Bauchi kuma bari mu koma garin gwamna wace kan layi daga jihar Kaduna barka mu dai barka da dare malam Murtala filin da wai filin ta naka ne
to waye wannan haka ya yi ta ba kuna fara wannan jigon na masu doya na marmari Amurka ta ga su na Najeriya
to da alamu mun rasa wannan layi na Kaduna yamma daga Kaduna bari mu koma jihar Taraba wake kan layi daga Taraba
assalamu alaikum Haruna mai Taraba ne daga jihar Taraba Ukali
wa alaikum assalam mallam Haruna to menene ra'ayinka
wato ra'ayina kan ministan da yayi mag
Allah Haruna kana jin mu
shine an zabe shi domin Kano ne kokodin Najeriya dan ya ce ana cin abincin naira 30 a Kano ya zaga Najeriya abincin naira 30 yake ci
to mallan Haruna
shi ba shi zai kasu da shi wannan tambaya
to muna fata wannan muna fata
akan Kano ne to ya tsaya a Kano amma Najeriya ne kamata ya zaga ga inda Najeriya take tuko game da abinci
to mun gode sosai da wannan ra'ayi na kamalan Haruna yanzu kuma bari mu tafi jihar Niger wake kan layi daga Niger
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullah
barka ku da aiki
barka mu da dare
kuna magana na uzawan shana a jihar Niger kwanta gora
to bismillah menene ra'ayinka
a ra'ayina shine ina kira ga gwamnatin Niger da don Allah don Annabi ya tausaya muna wayannan hanyoyi guda biyu daga zuwa bangi zuwa rijau don Allah ya taimaka muna
to muna fata hukumomin
muna da matsala hai
to muna fata hukumomin da kai wannan koke gare su sun ji kuma za su dau matakan da suka dace yanzu bari mu koma garin gwamna
tashi lafiya
Allah ya samu gode wace kan layi daga jihar Kaduna
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
wa alaikum assalam wake kan layi
Hajji Aisha sunana Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna nan Najeriya
tabarka da dare mallam Alhaji Musa menene ra'ayinka yau
to alhamdulillah so da farko dai muna gayyata ku daura aure na gidan shugaba Eliasu ne shayi garkin daura muna ga ta ku daura aure insha Allah muna so koda wakilin ku dai ku turo daura auren nan a daura
to insha Allah Allah ya sanya alheri
aka shigo ra gayyata mu
Allah ya sanya alheri
kuma muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah muna godiya Hajji Aisha godiya ta musamman kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala da mutanen da ku wasa gusul tsara zaben shi labar da chairman wanda Suleiman Sahabi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi ko muna fatan wani zabe da aka yi na chairman Allah ya sa ya amfani mutanen da ku wasa gu da al'ummar da ku wasa gu da kyau baki daya sace ne muku fatan alkhairi Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar Kakarin Najeriya tashi lafiya
to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka Alhaji Musa har yanzu bari mu dauki kiran mu na karshe har yanzu daga jihar Kaduna wake kan layi
shugaba Musa a sauka lafiya Alhajin Baki insha Allah Shaibu Alhaji Mahmud Haji to karaman hukumar jiwa jihar Kaduna Najeriya
to menene ra'ayinka
to ra'ayi fata na daga shugabannin mu da aka kuruka wato kula da wato ma'ana wannan muke ci ana rikin tsaro din nan ya Allah muna da so dan Allah musamman wanda yake karkara din nan fa
to muna fata wanda ka Mun gode sosai da wannan kira. Za ka lokaci na daga mana hannu da wannan kira daga jihar Kaduna na da Shu'aibu yayi. Za mu dakatar da daukan wayoyinku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu wani shirin. Sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan na cewa karfe 5 saura minti 5. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru ta mataki mai daraja masu taka leda na kasar ta jamhuriyar Kamaru amma na yan kasa da shekaru 17 wanda shugaban hukumar Finkafutu Saidu Gwamanjuya ya ce kocin ba shi da kyakkyawar kwarewa wajen tafiyar da matasan domin ba su tabuka wani abin ku zo mu gani ba a gasar cin kofin duniya na matasan da yake gudana a can kasar Brazil. Haka zalika mai horas da matasa masu buga tamola na yan shekaru 20 tsohon kaftin din kasar jamhuriyar Kamaru daga Besson Hanat ya ce yana da kwarin gwiwa wajen ganin masu buga kwallon da ya kira su 17 za su taka rawar gani a gasar cin kofin duniya na matasan na yan shekaru 20 wanda za a taka ledan a shekaran 2020 ta badi. Namba Sarki Muhammad na Morocco ya gayyaci tsofin masu buga wasannin tamola domin su nuna gwanintar su kamar lokacin da taurarin su yake haskawa a fadin duniya cikin waɗanda ya mika wa gorin gayyatar hadda tsofin yan wasan kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru guda biyu Mila Roje da kuma Samuel Eto. Shugaban kungiyar kwallon kafa na nahiyar Afirka Ahmad Ahmad ya sake yi wa kasar togaciya wanda ganin cewa sun kammala gyare-gyaren filayen kwallon kafa wanda yake kasarce za ta karbi bakuncin kasashen nahiyar Afirka na cin kofin nahiyar da za a gudanar a shekarar 2021. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Akai da Muhammad Awal Garba da wannan shiri. Yanzu kafin mu karkare shirin ga labaru a takaice.
To Aisha, yanzu haka an shirya tsab domin soma bincike na bainar jama'a da dukkan Amurkawa za su ji su kuma gani a sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump da za a soma ranar Laraba tare da manufar gano ko shugaban ya yi amfani da matsayinsa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance. Sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz ya yi wani taro da daraktan hukumar binciken Amurka ta CIA Gina Haspel a birnin Riyadh da suka tattauna akan abubuwa da dama da suka shafi dangantakar kasashen biyu a cewar wata kafar yaɗa labarai ta kasar Saudiya. Kafar yaɗa labarin da bata bada cikakken bayani akan taron ba. To amma ta ce to amma taron ya zo ne shekara ɗaya bayan kisan da aka yi wa ɗan jarida mai kalubalantar Saudiya din Jamal Khashoggi. Ana tsammanin tsohon magajin garin New York kuma hamshakin attajiri mai fada a jiya sha'anin kafofin yaɗa labarai Michael Bloomberg ya kammala cike takardun tsayawa takarar zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat a jihar Alabama, jihar da take da takaitaccen wa'adin rufe tsayawa takarar zabe. Bloomberg bai kai ga yanke shawara ta ƙarshe ba, to amma hadimansa sun ce yana ƙara bayyana damuwa da yanayin da 'yan takarar jam'iyyar ta Democrat na yanzu suke ciki da yake ganin ba za su iya yin nasarar kayar da shugaba Donald Trump a zaben Nuwamba mai zuwa ba.
Kama sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirin namu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da abai ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. A duk lokacin da kuke da buƙatar sauraron shirye-shiryenmu za ku iya yin haka akan wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafukanmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci Tony Pollard. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya.